Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Koriya ta Arewa ta kammala gwajin makami mai linzami da ta yi a wannan shekara ta hanyar aika wasu makaman ballistic guda uku a cikin tekun gabashin kasar a yau Asabar a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba, in ji hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau Asabar yayin da suke magana akan ruwan da aka fi sani da tekun Japan. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani abu da ka iya zama makami mai linzami kiran ballistic tare da sanar da yiwuwar aika wani makami mai linzami na biyu. Wannan dai shine karo na 37 da Koriya ta Arewa ta fara kaddamar da makamai a wannan shekara, gwaji mafi girma da kasar ta yi a cikin shekara ya zuwa yanzu. Yawancin waɗannan gwaje-gwajen sun hada da harba makami mai linzami da yawa. A jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya ta gana da jami'an kasar China don tattaunawa game da karuwar cutar COVID-19, inda ta buƙaci su bada bayanai na lokaci-lokaci ta yadda sauran kasashe za su iya bada tallafi yadda ya kamata. Haɓakar kamuwa da cutar a China ya haifar da damuwa a duniya da tambayoyi game da rahoton bayananta tare da ƙarancin alƙalumar hukuma game da lamarin da mace-mace duk da wasu asibitoci da mutuwari sun cika makil. Tattaunawar ta zo ne bayan da shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya buƙaci Beijing ta ƙara ƙaimi kan batun ɓarkewar cutar a ƙasar da tafi yawan jama'a a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gudanar da taron ne domin neman ƙarin bayani kan halin da ake ciki da kuma ba ƙwararrun WHO ƙarin tallafi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine na ci gaba da jurewa da kuma daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, kuma tsaron sararin samaniyar Ukraine ya yi ƙarfi fiye da kowane lokaci. Ya ce a cikin sabuwar shekara, tsaron saman Ukraine zai ƙara yin ƙarfi har ma da inganci. Shugaban na Ukraine ya ce tsaron sararin samaniyar Ukraine zai iya zama mafi ƙarfi a Turai, zai zama tsaro mai tabbas ba ma ga ƙasarmu kaɗai ba har ma da ɗaukacin nahiyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan sojojin Abricos 46 wanda ake tsare da su a Bali, lamarin da ya haifar da cece-kuce diplomasiyya tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin gabashin Sokoto inda 'yan bindiga da ke ci gaba da tafka aika-aika. To madalla a babanan dai ɗan bindiga daɗi na ci gaba da ƙara masa ƙaimi wurin uzurawa al'ummar yankin gabashin Sokoto, inda baya ga yin garkuwa da wasu da dama ɗan bindigar sun kuma kakkashe wasu da dama kana sun hana yankin zaman lafiya. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta Najeriya a jihar Sokoton ɗaya ne daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan yanki. Na kuma tambaye shi ko yaya girman wannan matsala take
kan tabarbarin tsaro gabacin Sokoto da kuma irin yanayi da halin da ake ciki. Babu shakka dukkan ainihin sassan Sokoto kusurwoyi gabas da yamma kudu da arewa babu inda ka shan wuya ka azabtuwa ina ayyukan yan bindiga cikin wannan ƙasa. Wato jihar Sokoto gabacin ta ainihin karamar hukumar mulkin izinin sabon birnin yan bindiga su yi musu zoba, sun killace mu ba mu iko zuwa ko ina kuma ba mu iya yin komi yanzu halin da ake ciki saboda killomita biyu gehen mu na zanhwara idan zaka je shinkahe baka iya hitowa cikin daji suna nan sun sasanke kusan wurin kare mutane guda biyar gare su kai a kai shinkafi idan kai wajen sabon birni da ka wuce cikin garin Isa wani wuri inda aka ce magidan goda babu shakka da nan zuwa sabon birni kusan sanke wurare inda suka dauka mutane guda shida a gare su sabon birni kahin ka zo gwarayo akwai guda 13 dunnan suna kare mutane waɗannan wurare kuma suna garkuwa da mutane a halin yanzu ɗan bindiga na gabacin Sokoto sun kulle karamar hukumar mulkin sabon birni sun kulle karamar hukumar mulkin Isa domin sun hana zuwa kasuwanci sun hana zuwa gona sun hana sifiri na yau da kullun sun hana zumunta dukkan al'amari wanda ya shahi na bil adama gabacin Sokoto ya su kukuce ya tabarbare ya lalace tamkar babu gwamnati kuma al'umma ana ta kashe ta dare da rana satin da ya wuce kuwa yanzu akalla Isa sabon birni Gorenyo an kashe mutum ya fi 40 da wani abu zuwa 50 kaga inda duk al'umma ta kasance haka to babu shakka babu wani al'amari wanda a daidai da ita face a samu mata ta zaman lafiya wannan shine abin da muke korafi akai
aika aikar ɗan bindigar a gabashin Sokoto wanda ke ci gaba da ƙara tsananta a bayan nan to ko yanzu a wani hali ake ciki
wato abinda ake ciki mallam Hassan babu wani ainihin al'amari wanda ake ciki daga hukumomi wanda muke ganin cewa wannan ainihin yanayi zai kawo ƙarshe ga al'ummomin gabacin Sokoto domin su kansu ɗan bindiga suna nan suna ta ƙara miƙa ƙahuwansu dukkan ɗan bindiga da aka koro daga dajin birnin Gwari wajen ainihin dogoge da kurancin Kaduna Balere da kudancin Kaduna dukkan ainihin waɗanda aka koro daga dajin birnin Gwari babu shakka sun tare da zukan Sokoto sannan da zukan Sokoto kuma mahi yawa inda ɗan bindiga suka shine gabacin Sokoto in fact sun ma maida ainihin gabacin Sokoto wani wuri inda suke kira Kacila wato duk ɗan bindiga da aka gurbatso daga kudancin Kaduna wajen Balere da ɗan bindiga da aka gurbatso daga yankin Kwantagora wajen Dogoge da babu shakka suna tarewa gabacin Sokoto ne akwai irin su ainihin ɗan Kwaro suna nan gabacin Sokoto akwai irin su Buzu akwai irin su Ɗanbokolo ga shi kanshi mai gidan nasu Turji wanda a can ainihin wajen Kware can abin nan mazamni ne kaga a dukkan su babu wani shiri na yin hada da su dukkan su kuma babu wani shiri na cewa ainihin za a kawar da su cikin wannan yanki to kaga inda duk ya zan ba a faɗa da ɗan bindiga ba a faɗa da ɗan ta'adda to za su ci gaba da girma ne da ƙara miƙa ƙahuwansu da cin zarafin al'ummomi shine abin da muke fuskanta yanzu cikin wannan yanki daga gabacin Sokoto
na kuma tambayi Bashir Altine yaya matsayin ayyukan jin ƙai yake ganin cewar aika-aikar 'yan ta'addan ya raba ɗimbin talakawa daga muhallinsu
ayyukan jin ƙai mallam Hassan mu musamman aikin jin ƙai na kowane irin mataki na gwamnati ba gwamnatin tarayya ta yo hintar da mu domin in akwai wanda ya kamata ya fara damuwa da abin da muke ciki gwamnatin tarayya ba a kawo muku ɗauki na jami'an tsaro ba domin su kare ku kuka diban ɗauki daga gwamnatin tarayya wanda an na wani jin ƙai na tallafi zuwa gare ku babu shakka duk wanda an wannan yanki na gabacin Sokoto musamman ya yanke jinkai da gwamnatin tarayya domin kulliyonin muna hwaɗi muna rubutawa muna aikawa da duk kowace irin kafa wadda ta kamata mu aika domin a san abin da muke ciki kuma duniyar ta san abin da muke ciki amma an kawo mu da kai kowa ya juya muna ya ba mu baya gabacin Sokoto ana kashe mu da kasan sabro ana garkuwa da mutane ana wa mata yaɗe ana toye garuruwa wannan shine abin da muke kwama da shi gabacin Sokoto muna azabtuwa kwarai da gaske daga waɗannan ayyuka na ɗan bindiga wanda duk a gabacin Sokoto an haga nayi ya shigo cikin garin Sokoto ya baro wannan yanki to ya zama ma abun kallo abun barka aka yi mashi domin idan ba wanda ya tawakkali ba bai iya zuwa ko ina za ga ma ɗan bindiga sun kulle yankin sun kulle ƙasar babu shiga babu hita duk wanda ya hito akwai yiwuwa bai komawa duk wanda ya koma akwai yiwuwa bai koma hituwa shine yanayin da muke ciki
Bashir Altine Guyawa ya ce ‘yan bindiga daɗin nan fa sun zamto tamkar gwamnati a wannan yanki domin yadda suka dama haka ake sha.
Kira ga jami'an tsaro duk abin da gwamnati za ta yi ko jami'an tsaro ai sun san shi. Ba ya yiwuwa kun yi alkawari na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu da illinsu da mutuncinsu. Ku bar jama'a ainihin kusan mutane masu yawa na yanki wani sashe na ainihin jiha karkashin 'yan bindiga. 'Yan bindiga suke da iko, 'yan bindiga suke da sarauta, 'yan bindiga suka aza haraji, 'yan bindiga su ne ka ainihin aka yi ma aiki gonakin jama'a kuma 'yan bindiga sun mamaye kowane irin wannan al'amari wanda ya shahada hukuma nan gaba ba muna sa ran ba za su bari mu bi hanyoyi ba ma sai mun biya kudade domin harajin da suka azawa ya kusa kaiwa ga hakan domin dukkan arzikin jama'a da abin da jama'a suka ballaka sun anshi kaga idan aka anshi komai na mutum to babu shakka haraji zai biyo baya gare shi iri iri wanda annawalakanci muna sa ran da gabacin Sokoto nan gaba idan za mu shigo a Sokoto sai mun biya ɗan bindiga haraji kaga magana ainihin gwamnatin tarayya wani tallafi ko gwamnatin jaha wani tallafi wannan bai taso ba balle kananan hukumomi waɗanda ko magana su ba ai babu komai cikin karamar hukuma kananan hukumomi ne yankin Sokoto babu komai cikin su sun zama honko sun zama wuri da jakai ke taruwa makarantun da gabacin Sokoto sun zama ainihin kango babu wani wuri inda ake gudanar da karatu in ba ainihin jahohi kananan hukumomi ba biranen kananan hukumomi ba waɗannan abubuwa su ne muke huskanta gabacin Sokoto kuma wani duk wanda ya bayani wanda ba irin haka ba ba gaskiya ne ba domin gabacin Sokoto duk wanda a ciki ya san abin da ke tafiya kuma abin da anka wadi gaskiya da
daga ƙarshe ko me a kiranka ga gwamnatin tarayya
Muna kira gwamnatin tarayya idan dai ainihin isa da sabon birni da Goreyo da Raba da Urdo da Gada da Ilela idan dai cikin Najeriya suke idan dai an tabbata suna cikin kananan hukumomi 774 waɗanda a cikin wannan ƙasa to babu shakka gwamnatin tarayya ta san da sanin ba ta da iko waɗanga yankuna kuma ba abin da za a taimakohi domin ta cimma waɗannan yanki wace ta samar da wannan tsaro kuma hanya guda ce kawai ake za a bi domin a samar da wannan tsaro shine a kawo jami'an tsaro da ingantattun makamai a shiga cikin daji a yi hada da waɗannan ƴan bindiga domin a yi ta kare mu da muka fito da wannan yanki mun san lungu da sako da duk inda mazaunan ƴan bindiga suke babu shakka gabace isa akwai sansani na ƴan bindiga bayan wancan wuri na Bellaturji wanda a Fakai wannan ainihin bayan sabon birni akwai sansani na ƴan bindiga bayan wanga sansani wanda annan dajin Gunduni wanda yake a ɗan ogashi na gudanar da shi ne ha kawo samamera ba goren yawurdo kuma kowa sun da wanga sansani ana zuwa a biya kuɗin wansa dajin Gundumi ya zama daji anda mashaya iskar su kaga inda duk al'umma ƴan bindiga sun kai mata raga to babu wanda za a yi wannan wuri mutane su zama masu yanci azabtuwa muka yi kowane iri a hito a saka makamai a saka jami'an tsaro a zo a yi hada da ƴan bindiga ta kare idan ba haka ba to gwamnati tabbata da cewa gabacin Sokoto gaba ɗaya babu shi ba ta cikin ikon ta kuma ba ta iya aikata komai cikin gabacin Sokoto to wace ta samar da wannan tsaro ita gwamnati da jaha ba wai magana ainihin ta kawo mu mutane dauki akai ba ko jaje duk ko da irin kawai da gwamnati ba ka ji ma ana hudu abin da ka waro gabacin Sokoto dukkan mutanen da aka shewa ba ka ji ko da labaru ana hudu cewa gabacin Sokoto an yi kaza to kaga inda duk gwamnati wanda aka kusa ga jama'a tabba mutane baya kaga ai jama'a ba su makoman su ba wannan shine halin da muke ciki matsau ba ai wada da wannan ɗan bindiga ba mu babu da makoma ko ba mu santa ba suna cin zarafin jama'a suna kashe al'umma sun hada kasuwanci sun kulle isa da sabon birni ba shiga ba hita
Professor Muhammad Tukur Baba dan ƴan mutum biyu da ke zama wani ƙwararre a Najeriya ya yi tsokaci akan wannan bala'in da ƴan bindiga ke ci gaba da jefa talakawa a wannan yanki a ciki
to na daidai abin takaici ne na ƙwaran gaskiya bin bakin ciki ne sosai da sosai dan kuwa wannan abin yana shafan mutane ne da basu ji ba basu sani ba a gashi kuma mutane ne da suke fama da kuncin rayuwa shi ya dauke rayuka a maida mata masu takaba yara a maida su marayu wannan abin takaici ne sosai da sosai abin kuma bakin ciki ne ga duk wanda yake bada muhimmanci ga rayuwar dan adam
a halin yanzu ko menene mafita professor
kamata yi wannan abinda jami'an tsaro ya kamata su yi ne su tabbatar sun yi hubbasa wajen dakile wannan abin fa a kullun ne muna faɗa cewa mu ba mu yarda cewa ya gagari jami'an tsaron mu ba abu ne da inda kuduri in kuma da niyya in kuma da son ayi mu muna jin za a iya yi akai jami'an tsaro sojoji gashi muna da na sama muna da na ƙasa da suna iya mamayi wannan wuraren gabacin Sokoto da yammacin Zamfara suna iya mamaye wannan wuraren mulkan munaji a cikin mako guda kuma su kori ƴan ta'addan nan kuma dakile hanyoyi da suke shigowa ta wannan wurin ko daga wani ƙasa suke zuwa ana iya yarjejeniya da ƙasar da suke fitowa su san yadda suka taimake ku muka dakile wannan abin don mu ma muna rayuwar mu zaman mu lafiya yana taimakon su
kokarin da muka yi domin jin ta bakin ma'aikatar jinkai ta Najeriya dangane da irin taimako da ya kamata a ce sun bai waɗannan mutane a wannan yanki, ya ce Tura. Masu sauraro duka duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari. Shirin da a cikin shi ne kukan jin labarin garuruwa masu tasowa domin jin irin cigaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su. A nan ina wani gari da ake ce Maradi, da bai da nisa sosai da birnin Maradi. Daga jin Radi, in ka ce Maradi zaka tuno da cewa yana kama da sunan garin. To amma ba mu sanya akai garin yake da suna irin wannan ba. Sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni ne Falalu Usman, mai garin Radi.
Malam Falalu, barka, gashi mun iske ku a wannan gari na Radi. Yaya harakokin gari suke tafiya?
To harakokin gari alhamdulillah, bismillah, tunda komi namu na tafiya daidai. Mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah.
Kafin mu kai ga maganar noma, ine ne tarihin garin Radi a takaice cikin 'yan mintuna?
To madalla, lalle dai garin Radi mu mutane ne bare-bari, muka taso daga wajen Borno muka zo nan ƙasar Maradi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa. To Allah ya sa muka zamna
na Bayu.
To Allah ya sa muka zamna hannan ne muka samu wannan sarauta.
Da mun ku isa garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsayi?
Da muka zo ne aka kafa garin, tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne, ana kaman Bayu, ana komi. To duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da Turawa da kowa.
Za a yi ta wannan gari aka shekara nawa?
To mu dai wannan gari kauyen da kace kaji suna hito daga Maradi. To haka nan ne tun ƙasa muke tare da Maradi, tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da Maradi. Kenan duk lokacin da kaga Maradi ta yi haka nan ne.
Kusa wannan gari yana biyan Maradi?
Yana biyan Maradi, tunda su uwayen namu suna tare da su ɗan kulodo ko ba gaskiya. To ko lokacin nan ma sarauta, tunda su bare-bari ne, sun same ta ne ta hanya su ɗan kulodo.
Su
suka ba su ita, tunda tare da Turawa suke da su ɗan kulodo. Su tsohonmu suna nan, tunda su bare-bari ne, sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane.
Wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi?
Mu garinmu yankin da yake bi yana bin Madarun Fa, kuma kantomanmu Sahoci.
Na'am. Wannan gari na ku, mutanen da ke ciki, misali baicin bare-bare, yanzu akwai Hausawa ko Hilani ko Buzaye?
Akwai kala-kala da yawa, kabilu da yawa ke da kwai. Tunda akwai Gobrawa, akwai Kacinawa, akwai Buzaye, akwai Hilani, akwai duka. Yanzu da duniya ta kai kai hazabar ma duka muna da duka mun kame.
Misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki? Na kuko dari nawa?
Lalle gari na alhamdulillah, tabarakallah. Yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku
mutane. Dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne suke rayuwa a ciki? Ɗan kasuwa ne, rinjawa ne, ma'aikatan gwamnati ne? Muna so kamar mu ƙara bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren cigaba.
Lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillahi, akwai ma'aikata sosai, akwai ma'aikatan gwamnatin, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata masu zaman hannu, masu zaman kansu, akwai manoma, akwai makiyaya. kinan duka duka kasuwa dai mun girma
ina maganar karatun boko da na islamiya a wannan yanki naku
gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiya tana ci gaba tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da école de biblique da karce wajen kishi bibaitin madarasa ga école jardin kenan kaga gari ya girma kuma duk ko cikin kowace école sai an samu director biyu kenan alhamdulillah
ina bangaren addinai akwai kirista
duka ba abun da babu to amma
kuma ana zaman lafiya
ana zaman lafiya ba mu da matsala
tsakanin ku
akwai fahimtar juna
ana wani abin da yake
a ba mu da don mai yin abin shi yana yi
kuma da malamai duka kana hadawa
duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu je mu yi tare da su mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kake sabga suna ai su zo su taimaka mu su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu kina mu ba mu da matsala tunda dangin mu ne duka mu da uwan nan kirista namu da mu da su duk cikan namu guda ba mu da bambanci tunda ƴan uwan mu ne zamna muke
akwai wasu mutane ƴan asalin Radi wanda suka zo nan Maradi dake kusa ko kuma suka yi har babban birnin Yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda zakau alfahari da shi a ce ai dan garin Radi ne
gaskiya alhamdulillah Radi na zamna da kadir manyan ma'aikata na garin Radi
ta yawa asalin garin
ɗan asalin garin na haihen cikin garin na yi da su kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin Niger babban aiki kuma har ma Allah ya musu cikawa yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin Radi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaciya ba
to ɓangaren in muka dawo ɓangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari na nawa ne kai a Radi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukun garin
lallai dai akwai ƙarfi tunda sarautar Radi ƙarfi gare ta sosai tunda yanda ka san mara da ake rada sarautar mu nan mara duyi koha gidan sarki
shin zara akwai ake tattaunawa a zabo wani koko a kawai gado ne ake kai tsaye
sai ka gada daga inda aka ce gado aya ta shahi zura a tunda sai gadon ku kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan Maradi wajen sarki a nada tun lokacin da ake yi tunda yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zabe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tafiya can kawo wajen sarki sarki ke nada ka shi ke nada kai ce kai ne mai gari kaza sarkin Maradi ba
gari na nawa ne yanzu a wannan gari na
Radi to ni yanzu ina gani ni ne marigari na hudu tun tasowa garin da kawo garin
yanzu shekarunka nawa kana shugabantar wannan yanki
yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin Radi
to me ka fahimta cikin ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu
to abinda na fahimta na samu ci gaba cikin gari tunda PCV lillahi mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna
su kuna da ruwa
muna da ruwa wanda muke sha shato kuma laheyo
ina magana wutar lantarki
ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofar gida ƴan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin fakture
magana tsaro
alhamdulillah tunda daidai nan kusan kamfani muke kuma baitin kamfani haka muna shirya wanga tsaro na ƴan banga na galgajiya a cikin lokaci muna ɗaukar samari matasa namu na cikin gari muna musu kaya sai mu sa su zanki jewaya a cikin gari in dare yayi kenan nan wajen nan ma muna samun haɗin kan yara muna samu
ina maganar wani sana'o'i wace irin sana'a aka san Radi da ita
Radi ho yanzu akwai sana'a da ya tunda kasuwa ta yanzu kun ga akwai kasuwa ta kiwo ma nan ma kaga mutane suna turka suna saidawa akwai kasuwa irin wanga ta saye da saidawa su haci su menene su gushiya su menene kun ga duk manoma tunda mu manoma ne sosai
dan me aka yi sanin wannan gari
abinda aka sai shi da saninmu an san mu da noma da kasuwa da kiwo
wani irin kirayi ke ga wannan gari
Rani aka ce ko da mi ka tahi duk abun ka sai ka dawo. Ko mi ka tai kabar Rani muna nan sai ka tarda mu sai ka dawo.
Menene kuke ganin yasu ke sa mutanen suke dawowa?
To dan gida ce mai dadi. Gari ne mai dadi. Ka ci ka sha in ka gangara fadama. Kaje kawo kawo wanka ka ci abinci a kullumin ni cikin garin mu tunda muna da gandari ba mu rasa abinci tun daga diyan muhaddabobin
noman rani
lahiya lau tunda muna da mayan ƴan kasuwa muna da mayan ƴan kasuwa dan haka ake cewa radi garin dan Abdu
dan Abdu wani ne
shi Abdu dan Abdu wani tabbashin uban mu ne ko tare yake da uban mu shi ma kanan uban mu ne magajin uban mu ne
to ina maganar matasa ana yaki da auren doli ko na auren wurwan nan kuna daukan mataki gaskiya a kullumin muna daukan matakai bisa kan armamaki da wannan arman na doli da wannan kashe-kashen na kuɗi da ake yi wajen arme na bidoyin nan duk wannan muna magancewa tunda do a kowane lokaci muna kira mu zo mu tantamna tare da samari har da matan ma muna wani lokaci muna kayyade kuɗin da ta kamata a kawo
wajen
sadaki da abin da ta kamata a yi lokacin arme muna kayyadewa mu ce ga abin da in muka yi shawara mu ce to ga abin da ta kamata a kayyade za a kawowa bangaren ma'aikatu masu hannu da shuni irin proje sai iya cewa suna ba da gudunmuwa suna wasu aikata a radi
kwarai ko gaskiya alhamdulillah tunda muna da proje suna shigo mu gaskiya bismillah
kuma sanda
suna ba da abun nan tunda me yasa saboda muna kusan maradi to su kuma proje wanda kake inda kana kusan gari to kaga dole ne kana kusan babban birni dole ne ka samu proje shigo ka
yanzu menene za ku ce bangaren harkar siyasa za a ce akwai wasu jigogi a garin radi
gaskiya muna da jigogi sosai tunda da lokacin nan mutanen namu ba su gane siyasa ba sai suka bar mu muna tai tare da ƴan kasuwa tunda wanda ba ɗan kasuwa ne shi ma ba ilimin gare ba kuma sai ya zo mu tai da shi haka muke daddama to amma yanzu gaskiya ma'aikatan mu masu ilimin mu sun gane sun shigo ga siyasa kuma muna gani kuma za ta yi mu kyau
kuma
gaskiya alhamdulillah tunda muna samun mutanen mu
a ƙasa
mun fara gani ko ba mu gani ba dai muna gani za mu gani
halaji falalu har yanzu tambayar nake so me matsalar wannan gari wanda zaka ga mu duniya ko hukuma domin su kawo agashi ko kuma a garin radi lahiya lo yake bai da matsalar komi
ina da matsala gaskiya saboda menene matsala ta ina da koramu daga can saman nan in kaga an sako ruwa to ruwan nan da suke hitowa tun daga bakin kwalta su ne suke zuwa su gangara su zo su bi mun ta cikin gari su yi menene to gaskiya ina da matsala ta koramu ta matso mana gari sosai kuma kullun yi nake bariki da dan taimaka sai dai a ce gobe kuma ga ni har da wasu tafka ana da wani tabki guda wajen ko biyu ko uku
kuna bukata
muna bukata ta kamata in sun samu ne a ce
bangaren likita a takaice mata na zuwa awu akai ana haihuwa likita
gaskiya nan ma bangaren likita nan ma ina so in magana saboda ni kazi sante gare ni dan ɗakin nan na shan magani ni kuma gari na kuna ji abin da na gaya muku wajen dubu nawa ke gare ni kinan ta kamata ni ina so in sun samu ne a ce amma ni babban likita
lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishadantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta hada mu da Alhaji Falalu Usman mai garin garin Radi dake kusa da Maradi a Jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya katar da ku a cikin wannan shiri na da dan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku, ni lafiya, mu kuma kwana lafiya.